أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا يبوب دقودية الله سبحانه وتعالى ليس لمن هدوى awan masallaci galadanci a jihar birnin Kudu jihar Jigawa a wannan marece na Juma'a 9 ga watan Ramadan shekara ta 1444 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine 31 ga watan 3 a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. A zaman da muka yi jiya wato zaman mu na takwas a cikin abinda muke bayani dangane da faɗin Allah maɗaukaki ya ayyuhal ladhina amanu ati'u allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Mun tsaya inda muke tattauna muhimmanci da maslaha da take tattare da da'a ga shugabanni wadda dukkaninta tana cikin da'a ga Allah, tunda Allah ne subhanahu wa ta'ala ya umarni a yi da'a ga waɗannan shugabanni. Mun ce za mu yi bayani a kan irin nau'o'i ko kashe-kashen umarnin da zai iya fitowa daga su masu shugabanci. Shi shugaban mutane, shugaban al'umma, shugaban musulmi ala wajhil khusus, abinda yake umarni da shi imma an yakuna mansusan alaihi ma'muran bihi billahi ta'ala aw bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam fata'atuhu fi hadha wajib. Shi umarnin da shugaba zai yi kashi uku ne. Kashin farko umarni da abin da Allah ma ya yi umarni da shi, umarni da abin da Allah, hakanan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu umarni daga Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan abu, to wannan babu tantama, wajibi ne musulmi ya yi da'a ga shugaba a kan wannan. Misali shugaba ya ce jama'a a fito sallah, ya yi umarni a yi azumin watan Ramadana, a ba da zakka, kuma wannan duk abubuwa ne da suke dama Allah ya yi umarni da su, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da su, to wannan wajibi ne. domin anan ta bangare biyu wajibi ne saboda dama Allah ya umarni da shi manzon Allah ya umarni da shi na biyu wajibi ne saboda dama da'ar shi shugaban da'ar Allah ce ba kuma saboda shi shugaban an ba shi matsayin Allah ba a'a saboda Allah ne ya umarni ai masa da wannan mun yi magana akan sa nau'i na biyu na umarnin da mai shugabanci zai iya bayarwa ya bada umarni a aikata wani abu da Allah ya hana ya haramta ko ya bada umarni a aikata wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ya haramta to a wannan wurin babu da'a ba za a yi da'a ga shugaba in ya bada umarni a aikata wani abun da yake sabo ne na Allah ba ya kira ya sa doka ya jama'a ku bude wuraren shan giya ku sha giya ku daina zuwa masallaci idan ba wani abu ne ya faru da maslahar zaman lafiyar al'umma tana tattare da shi ba kamar misali tashin hankali ya auku a ce a sa kafiyu ko kowa ya zauna a gida shi wannan maslaha zaman lafiya ta sa tunda yana da kuma madadi da za a iya yi yawa babu wanda zai shiga gidanka ya hana ka sallah kaga ba za ka ce umarnin hana sallah bane sai dai a ce umarnin fitowa zuwa masallaci wanda yake akwai shi aslan a shari'ance amma wata maslaha ta zaman lafiya sakamakon tashin hankali da ya faru shi yasa aka dakatar kuma ba sokewa ce ga sallar kwata-kwata ba amma wani abu ne na wani lokaci an fahimci wannan aiko yau wannan banda irin wannan amma duk wani abu da dama can nassi ya zo haramun ne aikata shi sai shugaba ya ce aikata to annan ba za a yi masa da'a ba domin ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mata'atu fil ma'ruf da'a ana yin ta ne fi al ma'ruf المعروف شيني ما ليس بمنكر انا ان داء ني ga shugaba cikin abin da yake ba saban Allah bane kuma dama ya ce la ta'ata li makhluqin ko fi ma'siyati al khaliq ko kuma in ce yana cikin abin da yake dama mashhuri ne a gun malamai cewa da'ar Allah mutlaqa shi duk wanda ba Allah ba da'ar sa tana da kaidi sai idan ya zama a cikin da'ar Allah ne kada ya zama ai da'a ga wani wanda ba Allah ba a cikin saban Allah wannan kuma shi ma abu ne takarrara inda jami'il muslimin abu na uku shugaba yayi umarni da wani abu wanda yake babu umarni babu hani a kansa babu umarni babu hani a kansa ma'ana lam yasbiq an qarrara ash-shar'u shay'an fil mas'alati ko in ce babu nassi a mas'alar abinda babu nassi a mas'alar mas'ala ce ta ijtihadi malamai za su yi ijtihadi a ciki ko shi zai sa yayi tambaya ko yayi fatawa ba shi amsa akan wani abu kuma ya dauki wani mataki ya sa doka yayi umarni a aikata wani abu to in ba nassi ne na umarni ko na hani akai ba to wajibi ne shi ma ai masa da'a akai domin da'a gare shi ba saban Allah bane wani shi ne farkon abun kallo a wannan wurin da'a gare shi menene ba saban Allah bane domin Allah bai umarnin da ya ci karo da wannan ba bai kuma yi hani da wannan abun da yake shi shugaba aikata ba za ka shi ma anan menene wajibi ne ai masa da'a a cikin wannan abubuwan akwai mas'aloli da malamai a babin usulul fiqh da maqasid na shari'a suke kira masalih mursala masalih mursala ma'anar su maslaha sakakkiya haka ake fassarawa dai da Hausa ma'ana nassi bai zo yi magana a kanta ba mas'aloli ne da zamani ne ya zo da su shugaba kuma ya kalli abin da zai zama alheri ga al'umma ya ce a yi wani su ake ce mene masalih mursala waɗanda ta ta'allaƙo bi husni sairi ad-daula waɗanda suke da alaƙa da kyakkyawar tafiyar gwamnati zai jawo a samu ta ɓangaren ko zaman lafiya musamman wajen haƙaƙa da tabbatar da maslahohin nan guda biyar wanda su ne ginshiƙan maslaha da musulunci ya zo da wajibcin a kiyaye su na san dukkan san su waɗanne ne manyan maslahohin nan guda biyar kiyaye addini ko kiyaye rayuka ko kiyaye mai hankula kiyaye dukiya kiyaye nasli yawwa akan ƙara da kiyaye mutunci yawwa dukkaninsu ko guda shida ko kuma guda biyar ɗaya ya shiga cikin ɗaya wajibi ne musulunci ya zo da umarni umarni kuma nan wanda aka gina shi akan ƙa'idojin addini in ka duba ƙa'idojin addini janar kai musu janaral kallo sune ake ce ma qawaid kulliya sunansu mene qawaid kulliya general dokoki ne da tsare-tsare za su shiga kowanne babi wajibi ne duk yadda aka yi a bada kariya ga addini wajibi ne a bada kariya ga addini yana cikin maslahar farko ga kowanne shugaba na al'umma kiyaye addini da tsare shi da kuma ba shi kariya ya zama shugaban al'umma shi zai ɗauki abin da kansa an taɓa addini shi ne zai magana ya ce wannan abin ba daidai ba ne ba a yarda da shi ba a ba shi kariya kuma a tsare addinin daga zama abin wasa kuma duk wanda ya taɓa shi ko ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya yi wani abu ko wulaƙanta alƙur'ani ya zama shugaba aikinsa ne ya ɗauki mataki a kansa da kuma himaya ta ɓangaren abokan gaba da za su zo sawa'un da makami ko fikiriyan wajen ba shi kariya ta ɓangaren abin da ya shafi aƙidu an samu wani da wata aƙida da ta saɓawa addinin musulunci to kar a ce wannan ƴancin ɗan adam ne kowa ya abin da ya ga dama haƙƙi ne na shugaba wajibi Allah ya wajabta masa ya sa bincike akan wannan abu kuma ya ɗauki nauyin maganin wannan abu domin abu ne da zai raunana haiba da daraja da ƙima da matsayi na musulunci a zuciyar musulmi in ya ci gaba idan kowa za a bar shi ya zagi Allah ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abin da ya ga dama haka kawai a kyale shi a ce ƴancin ɗan adam to hakika wannan an ci amanar addinin musulunci a musulunci babu wannan irin ƴanci din wani zai iya cewa ai a zamanin yanzu zamani ne na abar kowa ya aikata abin da yake so to amma ko masu tsare wannan ka'idar da masu tallata ta suna fadar in an taba su su ba sa cewa ƴancin ɗan adam ne ko ba haka bane to waɗannan abubuwan da addini ba abu ne da za a ce a kyale shi shi zai kare kansa ba saboda Allah ba zai kare shi ba dama can Allah ne mai kare shi to amma dai yana cikin haƙƙi wajibi akan shugaba ya tsare addini ko da yake dai ba akan wannan zancen muke magana aslan ba abu na biyu tsare rayuka ne tsare rayuka ba da security ga al'umma na uku tsare dukiya duk abin da zai kai ga lamarin mutane ya rikice a hargitse a yi ta fashi da makami a yi ta kisan mutane ba zaman lafiya to wannan shari'a ba ta yadda da a bar halin haka ba dole shugaba ya ɗau mataki a yi abin da za a yi state of emergency ne da menene kar a bar mutane haka kawai su zo su sa disorder a cikin al'umma ta hanyar zanga-zanga ta hanyar rikici da ƙone-ƙone a ce ba mu yarda da kaza ba ba mu yarda da kaza ba to duk shari'a ba ta yarda da wannan ba domin zai haifar da azalunci wanda bai ji ba bai gani ba kuma yana cikin babban haƙƙin shari'a ta tsare mai rauni kar a kashe shi ta tsare wanda bai ji ba bai gani ba bai laifi ba kar a kace shi wala taqsu wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq bil haqq shine idan mutum yayi laifi a taba shi ko ya kashe wani a kashe shi ko yayi ya bar addini da maka da kuma wanda yayi mufaraqar jama'a kamar da muka sani a hadisi sannan tsare a zuriya da hankulan mutane da mutuncin mutane wajibi ne a kula da waɗannan to waɗannan mas'aloli guda biyar ko shida in ka kalle su baki ɗaya duk abin da zai kai gare su shari'a ta halatta wa shugaba ya sa doka don tsare waɗannan abubuwa ɗin ko da nassi ƙuru-ƙuru a kan wannan dokar bai zo a cikin ƙur'ani ba bai zo a hadisi ba an gane wani abu? Yawwa kullum akwai abin da muka bada misali da shi saboda muna rayuwa cikinsa na abin da ya shafi sa alamomi ɗin nan na titi in mutum yana tafiya a sa hasken wuta in ka ga ja ka tsaya idan ka ga kore ka tafi haka wannan ai babu shi a ƙur'ani babu shi a hadisai to shari'a ta yarda da shi saboda mataki ne da ake bi wajen tsara rayuka kun ga wannan misali ne na mene maslaha da aka yi amfani da ita wajen tabbatar da waɗannan wannan ƙa'idoji da tilas ne shugaba ya ɗauke su domin inda an bar al'umma kowa ya tunkari inda yake so da motarsa to a rana ɗaya janye motocin da aka yi hatsari ma ya isa aiki a wani gari ko ba ka ballantana a ce a yi zancen rayukan da za a yi hasara za ka wannan tsarawar cewa wanda ya ga ja ya tsaya wanda ya ga kore ya wuce wanda da kafin a samu wannan ci gaban na harkar wutar lantarki kuma dai har yanzu ma shi ma wannan din ba a dauke ba dan adam ne zai tsaya ya ce wannan ku tsaya wannan ku taho da makamancin wannan to bin wannan dokar idan shugaba ya sa ta a wannan karkashin wannan kashi take na uku na uku cewa ba abu ne da Allah ya yi umarni da shi ba ba kuma abu ne da Allah ya haramta ba an gane babu umarnin Allah akai babu hannun Allah to akan wannan me muka faɗa za a yi wajibi ne a yi da'a ga shugaba akan wannan wajibi in aka ce wajibi ashe idan ka saba me kai ka aikata haramu to ta nan wannan gurin ne mahallin rabin wannan irin matsalolin da aya da muke karantawa inda kun fahimci yadda zancen siyakinsa yake tafiya domin Allah ne ya kira ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul sai ce wa ulil amri minkum ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma shugabanni ma'ana su ma shugabanni ai musu da'a kaga idan an samu umarnin shugaba ya dace da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu matsala in aka samu umarnin shugaba ya saba wa na Allah da na manzon Allah me za a yi akwai matsala ko mun faɗi me za a yi ba za a yi da'a ba to in kuma umarnin da ya bayar bai saba wa na Allah ba an gane babu wani abu da ya gabace shi saboda maslaha yace ai kaza saboda zaman lafiya yace ai kaza saboda kare rayuka yace ai kaza tsare tabbatar da abin da ya shafi ilimi tabbatar da abin da ya shafi tarbiyyar yara duk waɗannan akwai abubuwan maslahohi a cikin su zaka iya hango wajibcin yin su in ka kalli dalilan shari'ar gaba ɗayan su kamar da muka ambata su ne mene qawaid kulliya ko da babu nassi akan kowanne fardi min afradi hadhihi almasail wato akan kowanne daya daga cikin waɗannan matsaloli a ware shi da ambato ko da ba ai wannan ba ka'idojin wannan sun bada wannan dama kun gane wannan misalin daya to za ku iya gudadawa cikin sauran misalai za a yi titi ba tashi wani daga gidansa ko gonarsa a biya shi ya koma wani wurin daban saboda maslahar al'ummar gari ba za ka ce an zalunce ka ba ba zalunci ba ne shugaba ya ce ka tashi ka koma wani wuri duk da mallakar ka ne to amma an baka wani abu makwafin wannan ko shagonka a kasuwa ko makamancin wannan, duk abin da dai zai bada kofa a bada kariya ga al'umma duka, to wajibinka kai da'a ga shugaba in yace ayi, kuma in ka ki ka saba to ka saba wa Allah. Kun gane wannan abu? Yawwa, a matsayinka na musulmi ake gaya maka wannan, ba karka kalli abinda mutane a zamanin yanzu galibi shine ma'aunin su sai su ce to ai waɗannan nassoshin da kuke kawa ko masu karantarwa ya shafi idan tanaƙudin yayi wa mutum yawa, kada warwarar ta yi masa yawa, shine sai ce ai waɗannan dokokin Allah ya sa a bi su ne idan shari'ar musulunci ake, ma'ana yana so ya halatta wa kansa, in ba shari'ar musulunci ake ba kenan yana da dama ya saba waɗannan abubuwan, ko da zai kai ga a zub da jini, ko da zai kai ga a tada hankali, ko da zai kai ga a rasa waɗannan abubuwa guda biyar. To in ko malami ne mai hankali to ba zai faɗi wannan ba, saboda su waɗannan abubuwa tsare su yana tare da dukkan al'ummar musulmi, ko da ƙarƙashin su ko tare da su akwai ma waɗanda ba musulmi ba. Kun gane wannan abu? Da su waɗannan matsalolin ba system suke kallo ba, zamantakewar al'umma take kallo. An yi rabin zamantakewar al'ummar ya zama na farko dole sai da shugaba, idan ba shugabanci to babu al'umma, ko babu duk wani abu na halittar Allah ma babu tsari, ba dama ya tafi in babu shugabanci. Komai ka duba ka ga halittun Allah da Allah maɗauki ya halitta, dabbobi je ka jeji ka gani ka ɗau darasi ka ɗau karatu yadda suke da'a ga shugabansu. In birori ne haka za ka gani, birai idan tsuntsaye ne a sama suke tafiya za ka ga tsini a gaba da yake nuna maka sauran ba za su wuce shi ba. Mai ma'anar tsini da nake neman ka kalli shef ɗin yadda suke tafiya, yawwa dole akwai wani jagora a cikinsu, in bareyi ne in menene zakoki komai akwai mai shugabancinsu, ba sa zaɓe ko ka iya cewa akwai juyin mulki, saboda mai ƙarfi shi ne mai determinin me za a yi. Yawwa, amma dai ba magana dole babu lokacin da za a ce ba da shugabanci suke tafiya ba. To kaga ko min babin aula an ya kuna al'insan daga banu Adam ya zama su ne suka siffanto da siffar samun shugaba. Musulunci in kun lura ƴan uwa musulmi, ta ɓangaren abin da ya shafi tansisi, wato fito da nassi da magana ƙuruƙuru a kan system na tsari yadda za a bi a yi gwamnati, akwai dokoki akwai shari'o'i, amma hanyar zaben shugaba in kun kula shari'a ba ta yi ijma'i a kansa ba, haka ne? Yawwa, ko akwai? Babu ijma'i. Saboda ne, domin a shari'ar musulunci shi shugabancin kamar wani abu ne na fitira da dole sai an samar da shi, dole sai an samar da shi. Kuma karka ce me yasa shari'a za ta bar shi koyaya? Yanzu misali abin da nake nufi, kada wani ya kawo ta fassarar daban, bari mu fito da abin da nake nufi. In ka lura a tarihi, tsare-tsaren da aka bi na samun shugaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, dama shi annabi ne, manzo ne, zaben Allah ne, da ya zo rasuwa ishara ya yi da tambihi ba nassi ba. Wasu malamai suna ga akwai nassi, mun tattauna wannan a Minhajus Sunna. Wasu malamai na ganin akwai nassi akan Abubakar, saboda isharar da ya yi da sanya shi sallah da sauransu da tambayarsa da za a yi, kamar da wata tsohuwa ta zo ta tambaye shi ta ce to in na dawo gobe, da ya ce ki je ki dawo gobe, ta ce in na dawo ban same ka ba gun waza ne, ce je ki gun Abubakar, ma'ana ki je wurinsa abin da kike so ki tambaya a kai ko a yi miki hukunci a kai zai miki. Wannan kun ga ishara ce, ko akwai waɗannan irinsu da yawa shugabantar da shi a abubuwa da yawa. Kharajtu ana wa Abubakar wa Umar, ko sau da yawa ga sunan na fita ni da Abubakar da Umar. To da ya rasu inda akwai nassi irin yadda za aka samu nassi akan imani da Allah, aka samu nassi akan imani da mala'iku, aka samu nassi akan imani da littattafai, nassi akan manzanni, nassi akan imani da ranar ƙarshe, nassi akan imani da ƙaddara, da an samu nassi akan wane shine shugaba bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda damuwar mutane da wannan mas'alar, damuwar mutane a wancan lokacin da kowane lokaci, damuwarsu da littattafan baya ta kai damuwarsu da magana shugabanci ba ta kai ba, kun gane abun? To amma an yi nassi akan maganar imani da littattafan baya duk da ba aiki muke da su ba, amma ba a yi nassi akan wannan mas'ala ta yadda za a zaɓi shugaba ba, kun gane wannan abun? To me yasa? Hikimar Allah cikin wannan ita ce a nuna wa mutane shugaba kowane ne shugaba, babban abin da ake so ya bi tsarin da Allah ya dora wa mutane, kada ya ji cewa shi ne mai halattawa shi ne mai haramtawa, kun gane wani abun? Kada a yi rabin abin da shi shaksinsa, in akwai wanda za a yi rabin abin da shaksinsa to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuna gane dai me nake nufi da rabin abin da shaksi? Yawwa, abin da wanda za a hada lamarin gaba ɗaya a hada shi da shi kansa da rayuwarsa da matsayinsa, to ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To musulunci ya zo nan gaba a samu mutanen da in an hada shugabancin da su za su rika aikata abubuwan da shari'ar ba ta yadda da su ba, to zai ja a soki addinin ko makamancin wannan irin abu, don haka a bar su a matsayin su ma za a yi musu hukunci, al'ummar ma za a yi mata hukunci, to wannan shi yafi sauki, kun gane wannan abu? Malamai a cikin littattafan da suke magana akan siyasar shari'a sun yi ishara zuwa ga waɗannan maslahohin al-ahkamus sultaniyya na al-mawardi, malam ibn taymiya a siyasar shari'a da makamantan waɗannan maganganu, za ku ga sun yi bayani haka ne malam ibn taymiya a cikin minhajus sunna, haƙiƙan cewa da shi'a suke yi cewa ai a hankalce wajibi ne Allah ya aiko shugaba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda kuwa ba mu ga nassi ƙuru-ƙuru al'umma ta karɓa ba, to lalle sahabbai ne suka yi zalunci suka ƙoye, maimakon su ce ba a yi nassin ba an bar abun haka don a jarrabi mutane, sai suka tuhumi sahabbai har suka kafirta su, saboda su a ganinsu girman mas'alar imamar ta fi ƙarfin a ce an yi watsi da ita. To kuma Allah ba watsi ya yi da mas'alar imama ba, ba watsi ya yi da ita ba, tana nan a matsayin abu mai muhimmanci, kuma duk da ba ginshiki ne daga cikin ginshikan addinin musulunci ba, amma saboda Allah ya sani, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani wannan maslaha ce, tartabitu bin nasi wujudan wa adaman, in dai da mutane to akwai shugabanci, in ba mutane ne to babu zancen shugabanci. Me yasa lokacin da ya kira Aisha radiyallahu anha yace ta kira sayyidina Abubakar babanta da dan uwanta Abdulrahman su zo zai rubuta musu takarda, kafin su zo yace kai bari ma, domin na san wa ya'ballahu wal mu'minuna illa Abubakar, na san da Allah da mu'minai ba ma za su yarda da kowa ba sai Abubakar. Wannan menene? Ishara ne zuwa ga wannan tsarin na fitriyar samar da shugaban, cewa ko ma meye dai za a samu shugaba, kun gane me nake nufi a nan? Shi yasa in kun ga da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wannan isharar ta hanyar haka, aka je aka tattauna Saqifatu bani Sa'ida, aka tattauna yayin da ba wai meeting aka yi shawara ba ko a je a yi mulki kamar da shi'a suke tsara wa mutane wannan ƙaryar. Mutanen Madina al-Ansar su ne suka haɗu, ba su kira muhajiruna ba, suka ce tunda dai shugaban nan namu baƙonmu ne mu muka bashi wurin zama, to a cikinmu ya kamata a samu shugaban da zai ci gaba da waɗannan al'amura. Da wannan labari ya je gun Abubakar, a lokacin ana wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma dama shi wanka da talikafa ne ɗan uwan mutun ne kusa da ajini su suke daukan nauyi kowa ma haka ake masa dama ɗan uwansa na jini ne suke yanzu kun ga tun daga ɗan cikin gida ga Abbas yana nan baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Aliyu yana nan su suka fi cancanta da su yi su ne ba wai su Abubakar da Umar din sun gudu sun yi bane saboda ba sa san annabi inji ɗan Shi'a suna gefe waɗanda suka fi cancanta suna yi to sai labarin nan yazo da labarin yazo ga abin da yake faruwa shine sayyidina Abubakar yace wa Umar da Abu Ubaida ibn al-Jarrah ku zo mu je mu dakatar da al-Ansar kada su yi abin da zai haifar da wata damuwa yaya ana cikin wannan abu ba a gama ba ku zo ku tada wannan to shine suka je kuma sai abin ya juye garin tattauna tunda lissafin falala ne wane ne yafi falala kuma a sanin Abubakar ya kawo hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abun a cikin Qurayshawa ne al-Ansar ba Qurayshawa bane kaga kenan sun fita to sai me za a yi sanin Abubakar yana so ya ce ga Umar nan shi yafi cancanta ko Abu Ubaida Umar ko ya dage ya ce a'a kai ne kake mana sallah kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kai ya saba gabatarwa kai yi kaza kai kaza kai kaza shikenan fa wannan shine abin da ya faru shi yasa har sayyidina Umar yake cewa bai'ar da aka yi wa sayyidina Abubakar kanat faltatan wa qallahu sharaha falta ce ko ibnu abbas ne ko ke fadi yawa ko Umar ko ibnu abbas yace falta nan ce falta wani abu ne kace lokaci guda kawai ya faru ba tare da kintsi ba ba tare da tsari ba Allah madaukaki ya tsare mutane sharrinta ma'ana abinda zai iya haihuwa sakamakon ta na baci Allah ya tsare ba ai komai ba kaga wanda suke nan ne suka bada labari wannan shine yadda sayyidina Abubakar ya zo ya zama shugaba an gane yanzu inda da nassi na system ne yadda za a yi cewa a taro jama'ar gari ku zo ku yi layi a yi attinke ko ku zo ku ƙuri'a da sauransu da an yi wannan shikenan ya zama mana tsari an fahimci wannan to akwai hikimar Allah wajen barin abun ba a yi haka ba aka zo bayan lokacin da sayyidina Abubakar zai rasu shi kuma ya yi ijtihadinsa ya zaɓi sayyidina Umar ya ce ni Umar na ga ya fi dacewa ya zama shugabanku Hassu Talha suna cewa yanzu ka samu mun ka zaban mana mutum mai zafin zuciya yace in an je gaban Ubangiji ku ce ni ne na sa muku Umar Umar da rasuwarsa ta zo shi kuma yayi kun ga mun ga hanya nawa aka yanzu biyu da sayyidina Umar ya zo rasuwa shi kuma ja'alaha shura sai sanya ta shura menene shura ya zaɓi mutum guda nawa shida dawa da Uthman da Aliyu da Abdurrahman bin Auf da Sa'd bin Abi Waqqas da Talha da Zubair su shida sai ce ku waɗannan ku je ku tattauna a tsakaninku kowa a cikin ku ya cancanta ya zama shine shugaba daga duk wanda kuka yarda kun ga nan shi ya zaɓi mutum shidan ya tattare shugabancin a cikinsu ba sai waye ku je ku tara mutanen gari a cikinku su zaɓa ba shine ya zaɓi kaga zaɓinsa shi ma kusa yake irin da na Abubakar da ya yi masa amma shi ya buɗe da abin ne cikin mutum shida sai tura ya haɗa da ɗansa Abdullahi ibn Umar ya ce ga Abdullahi nan ya taya ku wajen zaɓe amma ban da shi a ciki to sai aka haɗu kun san kuma da wannan ta ƙari me aka yi a ciki Talha ya bari Zubair shi ma ya bari ko Sa'd ibn Abi Waqqas ya bari Abdurrahman bin Auf ya bari saura mutum nawa biyu Uthman da Aliyu me ya faru Abdurrahman bin Auf ya zagaya ya bi sahabbai ya shawarce su me kuke gani wa za ku zaɓa a cikinsu to ta nan shi ma malamai in suna kawo sai su ce to wannan ya yi maka ishara zuwa ga me maganar ahlul halli wal aqdi tuntuɓa da neman shawara har a kai ga zaben shugaba, in na farko ya zama an yi irsali ko ishara shi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi wa Abubakar. Abubakar yayi tansisi, ko kaga ita ma hanya ce. Sayyidina Umar shi kuma me ne shura ya batta ayi shawara. To a cikin tsarin shurar kuma aka samu wannan harka ta tuntuba wanda Abdurrahman bin Auf yayi, wanda kuma duk takmili ne na wannan. Aka zo kuma bayan rasuwar Sayyidina Umar a lokacin kai da bayan Sayyidina Uthman me ya faru, ƴan tawaye ne suka zo suka kashe shi, wanda shi kuma shine tawayen farko da aka yi tarihin musulunci. Juyin mulki da farko shi kuma wannan ne, ba yadda sahabbaiya suka yi da wannan juyin mulki nan ya kamata kai kallo me matsayin sahabbai dangane da wannan abu. An shamace su ne, ba su tsammani ba cewa waɗannan mutane da suka shigo daga garuruwa daban-daban, Misra da Iraki da sauransu, za su zo su kashe Sayyidina Uthman. Sahabbai suna Madina, ba su tsammanin abin haka, sun ɗauka kawai irin zanga-zanga ce ta bayanin matsayi, su faɗi cewa ba su yarda da kaza ba, ba su yarda da kaza ba. Kuma sannan sun kai ƙoƙarin su tsare Sayyidina Uthman kar a taɓa shi. Shi da kansa ya ce kar a zubda jinin kowa, shi ya hana sahabban ɗaukar mataki. Kaga da ya ba su dama, da sun yi maganin waɗancan. Wannan ya nuna maka ba za a kafa hujja da wannan a matsayin yadda da juyin mulki ba. Amma kuma idan mai juyin mulkin ya hau inda ya tabbata an yi, ya fi kowa ƙarfi, to da a ci gaba da faɗa da shi ana zubda jini, malamai suka ce a karɓi shugabancin nasa saboda ya fi kowa ƙarfi. Sai zama shi ne shugaban da za a yi wada'a. Kun ga farkon dai mene? Ya bi ya zama cewa yana shari'a ta Allah, yana gudanar da rayuwar mutane. Mun yi abubuwa tsari iri nawa yanzu? Tsare-tsaren in ka bi su sun kai kimanin guda shida. Da irin wannan tattaunawar da ta'ayini da tansisi da shura da sauransu duk hanyoyi ne. Kuma duka malaman musulunci sun zartar da su, sun ce wanda duk ya hau shugabanci ta hanyar su, to ya halatta a yi masa da'a. Wannan ya nuna maka musulunci, ko in ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma sahabbai da tabi'ai da sauran malamai min as-salafis salih suka fifita suka ɗauka a kan wannan matsala ta shugabanci, ita ce a lura da maslahar zamantakewar al'umma ƙarƙashin kariya ga waɗancan abubuwa guda biyar. Duk abin da zai sa al'umma ta haɗa kanta ta zauna lafiya, to shi ne aula. Da a shiga rikici, shi yasa ai kun ga suka kafa hujjoji da yawa da hadisai da suka ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, musamman hadisin da muka fara ambata sa ba mu ƙare shi ba, da sahabbai suke tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗannan shugabanni in sun zo da kace za su zo suna aikata wani abu mai kyau, suna aikata munanan kuma abubuwa, da suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, afala nuna bizuhum, ba ma tumɓuke su ba, mai yaƙi da su, mai musu tawaye, me yake? Ƙala la, yace kar ku yi. Kaga dai ashe kenan tawaye ga shugabanni tana nan ƙarƙashin wannan laɗin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu mai canza ta. Tunda yace laɗin nan, to ita ce hukunci har kiyama ta tashi, haramun ne yin wannan tawaye. Amma a ƙarshe sai ce illa an tarau kufran bawahan fihi lakum min Allahi burhan, sai idan kun ga kafirci bawahan zahiran wadihan la yatahammalu ta'wilan, kafircin zahiri kuru-kuru baya daukar wata fassara, to in an same shi to shine anan ya halatta ayi me? A tumɓuke shugaba. To shi ma daga baya duka malamai lura da wannan abubuwa da suka faru a zamanin wasu da aka yi ƙoƙarin ture su ɗin, wasu an ci nasara, wasu ba a ci nasara ba, da irin yadda aka zubda jini a tarihin musulunci akan irin wannan, ta ƙarrara inda ahli sunnati tahrimu hadhihi al-masabin abubuwa. Sai daga baya ahli sunna suka tsaya akan cewa gaskiya haramta wannan abu shine wajibi, musamman kuma ga nassoshi sun tabbatar. Shi yasa malamai sukan ce koda kun ga kafirci ba wahal to dole da sharadin mene al qudra sai kuna da qudra qudra ta me ya zama ku din kuna da iko in kuna da ikon za ku iya tumbuce kuma ku ci gaba da samun zaman lafiya to wannan sai ai kun ga ashe dai abun babarin sa akai haka ba domin in an bar shi haka to ba a samu fauda to ba za a samu kuma zaman lafiya an fahimci wannan zancen da haka akwai maslaha akwai alherai da yawa na sukutin shari'a akan wasu mas'aloli a bar su a matsayin masail na ijtihadi saboda me kada ayi rabin addinin musulunci ya koma shaksun wani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa kun fahimci wannan abu to zantuntukan dai akan wannan mas'ala suna da yawa nakan fadi wannan abu da dan zurfinsa ko fadinsa ne ba dan komai ba sai dan mu furka fahimtar maganganun malamai da aka gina a baya to ba an gina su ne ba dan son zuciya ba ba dan ba da kariya ga azzalimai ba ba kuma dan tsoro ba jiya ma na ambaci wannan Allah ya sa an fahimta wannan mas'alolin yan uwa musulmi ina so ba mu shawara akan su musamman ta bangaren abin da ya shafi na san kowa ya ji wata mas'ala zai ce yana da tambaya akan kaza akan kaza yana daga cikin abubuwan da ko mas'alolin da suke da ka'idoji da malamai suka sanya mana manyan malamanmu a wannan zamanin musamman lura da irin yadda waɗannan mas'alolin su suka kai ga tashin hankali a wasu ƙasashe to a irin wannan mas'alolin malamai suna cewa ba kowanne malami ne ke ba da fatawa akan irin wannan misalan domin tana buƙatar hange mai zurfi ba iya hadda mai zurfi ba da hadda mai zurfi mai yawa da karatu mai faɗi da bin tarihi da ihata da nusus da kuma khibra ta rayuwa da bin fatawoyin malamai a zamanin da aka samu matsaloli irin waɗannan domin in ka bar waɗannan matsalolin a hannun alghir samarin da ba su nuna ba ilimin da bai kammala ba ilimin da bai cika ba sannan kuma ba khibra doguwa ta rayuwa experience din ɗan ƙarami ne exposure ƴar ƙarama abinda ya fahimta iya tsukin wuraren da yake magana to ana samun matsaloli da yawa da za su rikita al'umma kuma wannan matsaloli ne da ta ta'allaku bi masiril umma ta ta'allaku bi madha bi masiril umma makomar al'umma tana da alaka da shi abu ne da za a zubda jini akan sa abu ne da za a ce ku fito ayi fito na fito ku fito ayi zanga zanga ku fito uwar yaro ya leko ya ce ina zuwa in an jima an zo an kawo mata gawar sa gari ya rikice kone-kone tashin hankali asibitoci an rufe kasuwanni an tashi ba masallaci ba kasuwa ba komai to matsalar da take da alaka da wannan ba kowane malami ne kawai a masallacinsa zai ba da fatawa akan irin wannan matsalolin ba suna buƙatar hankula da yawa ilmomi da yawa shi yasa yake da muhimmanci akan waɗannan matsaloli duk yadda ba ma so ko samari zance da yawa ba sa son zantuka irin wannan to ana buƙatar lalle a koma zuwa ga manyan malamai manyan malamai an gane wannan zancen insha Allah to Allah ya sa mu dace emotion baya aiki emotion baya aiki akan wannan amma kuma ba kira ake na a saba wa nasoshi ba dole a tafi da nasoshi dole kuma a tafi da maslahar al'umma amma kuma ba tafiya za a yi tafiyar da za a ajiye nassi a ƙasa kwata-kwata ba a aikin shi ba kawai a bar mutane da maslahar wani mutum ya zama cewa shi kadai shi zai karrara a malamai su haɗu su tattauna su gani ga fatawoyi nan dai duk mutumin da ke son mafita akan waɗannan matsaloli malamai sun bayar a zamanin yanzu kuma da suka rayu a wannan fitintunu da aka yi a zamanin yanzu yan shekaru 30 zuwa yanzu an yi fitintunu a ƙasashe da yawa kuma an ga irin yadda malamai suka ba da fatawa to malamai da ɗaliban ilimi ina ba da shawara su riƙa komawa kan irin waɗannan fatawoyin na manya-manyan malamai da suka rayu wasu farko-farkon wannan fitintunun ba da mutane da al'ummar zamani suka yi ijima'i akan tsayuwarsu akan sai ce irin Sheikh bin Baz malam Uthaymin, malam Albani, Muhammad Nasiruddin kenan Al-Albani, waɗannan mutum uku Allah madauki ya bar mana su kyauta, duk da ya dauke su, ya dauke su dab da lokacin da manya-manyan fitunan nan za su auku, amma fatawoyin su sun taimaka wajen kwantar da waɗannan fitintunu kuma har zuwa yau. To a koma a gani, saboda me? Na farko, sun yi exemplifying rayuwa da aka gani ta malami da zamansa da hukuma, sun yi rayuwa ta malamin da an yadda da shi ba a ƙasarsa kawai ba, a duniya ana aiko masa fatawoyi, fatawoyin da suka bayar akan matsaloli irin wannan da suka auko Algeria, musamman Algeria. Ku je ku karanta tarihin Algeria, musamman 92, 3, 4, 5, waɗannan lokutan fitintunin da suka auko, da irin yadda aka shigowa mutanen Algeria, da yadda samari suka ruɗe, wasu ma sun ɗauka fatawoyin malamai ne suka halatta musu a yi wannan fito na fito da gwamnati, aka zo aka aikata abinda sai da aka yi nadama a kansa. Wasu daga cikinsu da yake tsammani suka yi wannan ita ce hanya, sai da aka riƙa samun fatawoyi na sauti na Sheikh Bin Baz, na Malam Uthaymin, na Malam Albani a kaset, ana sawa a kan lasifika a unguwa-unguwa, mutane suna ji. Samari da suka tafi suka yi hijira suka kafirta mutane suka hau kan dutse suka riƙa sakkowa suka ce wallahi su sun ɗauka abinda suke kai na farko shine fatawar waɗannan malaman, sai da suka ji sautinsu da kansu sun ce ashe wannan hanyar ba daidai ba ce. Don haka waɗannan matsalolin ba matsaloli ne da za ka bari a ruɗa ka a kansu ba, kana kan asali na musulunci na gaske wanda aka gina shi akan Qur'ani da hadisai da fahimtar sahabbai, to karka bari a kawar da kai daga kanta ba tare da nassoshi uru-uru da kuma bayanai masu gamsarwa na ilimi daga malamai na Allah ba. Ina fata kun gane wannan. To yake cewa in mun tsaya inda yake cewa wa humul wulatu, ko yawa wa humul wulatu alan nasi min al-umara'i wal hukami wal muftin, nan ne muka tsaya. Sai ce فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم. Su waɗannan shugabanni addinin mutane, lamarin addinin mutane da lamarin duniyarsu da lahirarsu ba zai tsayu ba ya miƙe sai da ɗa'a gare su, sai kuma da jawuwa zuwa gare su. Wannan ɗa'ar gare su ɗa'atan lillah, ana yin hakan ne ɗa'atan lillahi, don ɗa'a ga Allah. Wa razbatan fi ma indahu, da kuma kwaɗayin abin da ke tare da Allah a wurin Allah na lada. Walakin bi sharti Allah ya amuru bi ma'asiyatillah, amma da sharaɗin kada shugabannin nan su yi umarni da saban Allah. Kun ga dai wannan yana nuna maka asalin addinin musulunci shine mai da'a ga Allah. Da'a ga Allah shine asali, da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Maslaha da kaucewa mafsada, sun karrara wannan hukuncin da Allah ya yi, wanda kun ga kuma kenan ashe shi ma bangare ne na hukuncin Allah, cewa wa ulil amri minkum, domin Allah din shine ya faɗa a nan, yayi idafan nan wa ulil amri minkum, inda bari aka yi aka ce malaman tafsiri ne suka idafar wannan idafar daga baya, ba nassin Qur'ani bane da an samu matsala, ko ba haka bane? Amma Allah ne yayi nassi cewa lallai ai da'a ga shugabanni. Wani baya so ya ji wannan lafazin, sai ji haka kamar ana halattawa mutane ne kawai, ko ana danne wuyan mutane saboda wani ya yi karance-karance, ya karanta musamman irin waɗanda suka yi jami'o'i a shekarun baya, 70s, early 70s da kuma mid and abin nan ƙarshen day 70s da farkon 80s, duk wanda suka yi jami'o'i a nan za ku ga an riga an yi compartmentalizing kwakwalen mutane a lokacin a cikin a jami'o'i, ko ka zama ɗan gurguzu ko ka zama ɗan jari hujja, ko wannan ƙofar ta haifar da wanda yake son fahimtar abu ta hanyar addini, to ba shi da wata hanya kuma sai bu brothers shi ya haifar da aka samu wadansu ikhwanul muslimun suka samu abin da suka samu na suka ribaci adadin da suka ribata na dalibai an fahimta dinda ba akwai wasu abubuwan ba iya wannan ba da suka haifar da abubuwan da suka auku amma abin da nake so in kai gare shi wannan suka karatu a wancan lokaci zaka ji kullun suna fadar ana koyar da su systems na gwamnati kalmomin duk abin nan shugabancin da aka gina shi akan addini sai ka ji suna kiransa mene theocracy ko theocracy wato shugabanci ne na addini wai wani ilahi ne wani abun bauta ne a sama kawai shi zai zo ya ce ga yadda za ku rika rayuwa su kuma tunda dama galibi ana gina su akan addinin ma ba gaskiya bane ma Allah ma ba gaskiya bane duk ƙarya ne to sai kaga an kyamaci wannan kalma ta theocracy shugabancin mutane da sunan addini sai zama abin kyama a gunyen boko kuna fahimtar wannan zancen yawwa haka nan abin da ya shafi dama akwai da abin nan dictatorship da makamantan wannan totalitarian shugabanci sai kaji wannan kalmomin ana dunkulo su kuma ana sa kyamar irin waɗannan kalmomi a zuciyar samari ko ba haka bane sai a sanya su sha'awar iya kode western democracy ko kuma abin nan eastern socialism ko communism shikenan samari mafi yawa abin da suka taso da shikenan shi yasa har zaka ga dalibi za a zauna da shi ana tambayar sa ya gama degree kai capitalist ne ko socialist sai zama kenan a ce ba wani abu da za a yi in ba waɗannan abubuwan guda biyu ba ko ku tambayi yayyanku da iyayenku da suka yi karatu a wancan zamani za su ba ku labarin yadda abubuwan suke da kuma yadda muka fito aka samu muka jama'a suka samu kansu a irin wannan yanayi to amma in aka koma aka yi karatu aka karanci musulunci yadda ya kamata aka fahimce shi yadda ya kamata to za ka ga cewa babu tsari mai adalci irin tsarin musulunci matsalar da ya samu ita ce ko in ce matsalar da samarinmu suka samu a duniya ko ina ita ce samun rubuce-rubucen da suke representing musulunci na gaske da aka gina su akan aqida da fahimta mai kyau ta magabata amma an gina su akan ra'ayoyin da suka tasirantu da ɗaya daga cikin waɗannan bangarori biyu ko uku a cikin jami'o'i a wancan lokaci su suka gina kwakwalan waɗanda suka zo da tallan musulunci su ma sai ya zama cewa sun tasirantu harkokin aqida ba su da muhimmanci a wurin masu irin wannan kallo har abin da ya shafi imani ba a bashi da abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi yaki da shirka yaki da bid'a duk ba shi da tasiri a gun masu irin tallan musulunci a wancan lokaci babban abin da ya dame su a kafa gwamnatin in an kafa gwamnatin sannan a tsarkake abin da ke cikin musulmi wannan kuma shi ya haifar da aka yi failing wajen mahanga wajen manufa wajen mataki da kuma yadda ya kamata a samu gyaran na hakika saboda me an kaucewa hanyar annabawa hanyar annabawa tana buƙatar me tana buƙatar haƙuri in kana da gaggawar sai ka ga result yau ko gobe to shikenan ka riga ka jama kanka matsala ba za ka gani ba lalle kowa yana son abubuwa su gyaru mulki ya gyaru kasuwanci ya gyaru jagoranci ya gyaru adalci da amana su tsayu kowa yana son wannan duk al'ummar musulmi amma yadda za mu kai gare shi ya fi komai wahala yanzu aka ce ɗaya daga cikinku ba ni ba samu wani da ƙaƙuri a ce zo ka zama shugaban Najeriya yanzu mai san addini ko a ce malami ta ce to ta ina zai faro yanzu ka san malami ne fama da 'yan uwansa malamai ma ya ishe shi tuku da farko haka ne? kar a zo zancen fama da waɗanda suka saba masa a fahimta fama da waɗanda suka saba masa a zaman gari fama da waɗanda suka saba masa a jiharsu fama da waɗanda suka saba masa a ƙasa fama da waɗanda suka saba masa a addini a ƙasar ta ina zai faro kuma wace al'umma zai fara gyarawa ku duba dai ku ga mu yanzu da muke zama menene abin da muka iya gyara shi 15% ban kai mu 50 ba fa ballantana 75% ballantana a ce an cika waye a cikin mu wanda irin wannan amanar har yanzu bai wuce a jarrabe shi a cikin ta ba tsarkin zuciyar da tsarkin aqidar da sauransu a ina suke a cikin al'umma wannan magana ta malamai da suke cewa kamata kunu yu wallahi alaikum ba maganar banza bace ba maganar shirme bace magana ce da malamai ne suka karrara ta koda ba hadisi bane ba maganar banza bace magana ce ta gaske ba kuma ai cewa aka yi kamata kunu yuntakhabu lakum ba haka ake nufi ba taysiri ne daga Allah tsari ne daga Allah a irin ku ake sa to ba kamata daga ina za a je a samu muku ai kudin ne irin kudin ake dauka bal a cikin akan samu ma wanda duk kun fi shi akan samu kuma wanda ya ma fi ku to amma dai a cikin ku yake da tsari irin naku da tunani irin naku ta haka gaskiya maganan nan da malaman nan duk yanda waɗanda suka saba wa wannan tunanin suke jin zafi ba sa son ma a faɗa da sauransu abubuwan nan matakan nan da manyan malaman nan namu na wannan zamanin suka tafi a kansa su Sheikh bin Baz Malam Uthaymeen Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani na azo a samu al'umma ay musu tarbiyya ay musu tasfiya tasfiyar ana nufin na ulumin addini ba wai ana nufin a gyara addinin ba addini a gyare yake amma tasfiyar ulum daga al-ahadith ad-da'ifa wa ma nusiba ila ad-dini mimma laysa min ad-dini da kuma bid'o'i a yake su a gyara mutane daga shirka a koma tarbiyya a tsarkake mutane to wannan dangane da malamai dai wannan shine babban aikin su kuma wallahi in suka tsaya kan wannan aikin za ku yi mamakin irin taimakon da za su samu daga Allah za su samu taimako kuma in kun lura wannan aikin a zamanin yanzu ya fi haifar mana da nasara irin ayyukan da aka fara su aka ruguza mana su aka kashe mana ƴaƴa ku duba ku gani zaman lafiyan da aka samu a shekarun nan a Najeriya nasarar da ya haifar a abubuwa da yawa isna da yawa in aka bi hanyar zaman lafiyan da ilmantarwar da karantarwar da tarbiyyar da tasfiyar sai kaga nasarar da za a samu kai baka san ma iyakar ta ba mun samu cin nasara a zamanin yanzu cin nasara wallahi mai yawa ta hanyoyin isar da sakon mu zuwa ga waɗanda da ba mu isa ma mu isar da sakon mu zuwa gare su mutane da yawa za su nutsu su saurara su ji su ce la ashe ma abun haka yake wani ya ce ai daga yau ya daina kaza wanda da yake yi wanda kai baka ma san shi ba ba a gaban ka yayi ba amma Allah can ya san da shi to kuma an samu gyara ta hanyarsa sakamakon waɗannan abubuwa wannan alheri ne ko ba alheri ba in zanga-zanga ake da ɗaukar makami to da yanzu ina malaman suke yanzu an karkashe su an karkashe su an kokkona gidajensu domin waɗanda ba sa son su su za su shigo cikin zanga-zangar sai su yi amfani da zanga-zanga shikenan sai a ce yau ai malam wani ta ritsa da shi shikenan sai a zo masallaci gobe ba karatu jibu ba karatu shekara guda ba karatu ba shiriya ba nusarwa ba fadakarwa ba qur'ani ba me wannan ita ce hikimar waɗannan malamai da suke faɗin irin waɗannan maganganu cewa a yi haƙuri a ɗau mataki na ilmantarwa na gyaran zukata da yin haƙuri da tasfiya da tarbiya da sauransu wannan shi ne manhajin ba wani abu ba ne a ciki kamar yadda na faɗa ba goyon bayan zalunci ba ne ko ba kuma me ba tsoro ba ne ba kuma kwaɗayi ba ne amma menene ƙoƙarin gyara ne a kan minhajin nubuwa Allah ya ba da nasara na? Mun ji da? to bari mu gani da yace la walakin bi sharti an la ya'muru bi ma'siyati llahi ko fa in amaru bi dhalika fala ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq in sun yi umarni da saban Allah to ba da'a idan a cikin saban